بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل تفسير منوت رمضان شكرا دبوذيا da 144 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya. A yau insha Allah za mu yi darasi na 18, kuma muna cikin suratul an'am. Jiya mun tsaya karshen aya ta 124, yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 125. Kafin mu fara tafsiri, muna gargadin waɗanda suke son su kawo mana hayaniya a wajen tafsirin nan, ko maza ko mata, waɗanda suke zuwa suna tare mana da fitina a can, wato gefe-gefe inda jama'a suke taruwa. So mun ɗauki wato ainihin mataki, duk wanda aka kama to za a yi ciki da shi ne, ba magana a sake ka, musamman wanda za a kama shi da wani abu mai ma'anan makami ko makamancin wannan, wanda yake so ya tada hayaniya a wajen mata, ɓangaren mata ko kuma ɓangaren maza, ko can gefe inda ake ajiye ababen hawa. Duk wanda zai tar mana da hayaniya ba za mu taɓa yadda, ba za mu tsaye shi ba. Kuma akwai a cikin mata, akwai a cikin maza. So mun ɗauki matakai ƙwarai da gaske na jami'an tsaro. Idan sun ci gaba da yi, za su gane kuskurensu ko ba tsare su za mu yi ba, za mu hukunta su. So da haka, idan don Allah ka zo jin tafsiri ka nitsu, kuma ka bar wanda ya zo jin tafsirin nan ya ji tafsiri tsakani da Allah. Amma duk wanda ya ce zai tar mana hayaniya, ko wacce za ta tar mana da hayaniya, ko kafin tafsiri, ko ana tafsiri, ko bayan an tashi daga tafsiri, to ba za mu kyale shi ba, kuma ba za mu kyale ta ba. Jiya ma mun sa an kama wasu bayan an tashi daga tafsiri. To saboda haka za mu ɗau mummunan mataki a kansu. Duk wanda ya ce zai taɓa wannan harka, harka ce ta addini. Ana fassara littafin Allah ne, ba a hayaniya wajen fassara littafin Allah. So wasu sukan zo can gefe-gefe a layuka da ake zama ba kusa da masallaci ba, suna tare mana da hayaniya, to ba za mu taɓa yadda da wannan ba. Allah ta'ala ya sa mu dace. Za mu tashi. Faman yuridillahu an yahdiyahu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
Ubangiji ta'ala ce, faman yuridillahu an yahdiyahu, wanda Allah ta'ala yayi nufin ya shiryar da shi, ya shirah sadarahu lil islam, zai yalwata kirjinsa ya sa haske a ciki domin musulunci ya shiga. Waman yurid an yudhillahu, wanda Allah ya nufin batar da shi, ya ja'al sadrahu dayyikan, zai sanya kirjinsa ya zama mai kunci, harajan mai tsananin kunci, ka annama yasta'adu fi sama, kaman yana kallafawa kansa kokarin sai ya hau sama kuma bai zai iya ba, saboda haka musulunci ba zai shiga zuciyarsa ba. Kadhalika yaj'alullahu rijsa, haka Allah ta'ala yakan sanya azaba alal ladina la yu'minun, akan waɗanda ba sa yin imani yakan saukar da azabansa, ko kuma ya sallade shaitanu a kansu. Ubangiji ta'ala ya ce, dukkan wanda Allah yake nufin shiryar da shi, to Allah yana yalwata kirjinsa sai ya karɓi musulunci. Musulunci yana da faɗi, ba abu ne ɗan ƙarami ba, ba abu ne mai kunci ba. Wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj, Allah ta'ala ya ce bai sanya kunci a addini ba. Tunda ko abu ne mai faɗi, in kirjinka bai da faɗi, musuluncin bai zai samu shiga ba. In kirjinka kuntatacce ne, musulunci ba zai samu shiga ba. Idan Allah ta'ala ya nufin ya shiryar da kai, to sai ya jefa hasken imani a cikin zuciyarka. Shikenan sai zuciyar sai ta budu, sai ta dinga buduwa, sai kaga musulunci ya samu shiga, ta karbi wato ainihin addinin musulunci. Sai zama babu abin da kake so kuma kamar wato ainihin musulunci. اتين سورة الحجرات وبنجي تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الله تعالى يا سو يد إيمان اتين زوجيركو كما يا قوات إيمان اتين زوجيركو كما يا سامكو كين كافر في أزوجيانكو دسابون الله ما سئرين وانا زوجيانسوني وانا سكي شريعيو سو داك شريعك ننسى الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. باك شريعة دواند فاكي سنك شريعة دشي الله نمي شريعة دواند يقداما إن يجيفا مزا حسن إيماني فيك ننسي زوجي أن تحقق تيباني سيتكر في مسلونج إدنكو باجيفا وننبتو سنانا أشكين كنتي إيماني باجي سامو شقابا. عبد الله بن عباس يوصي قلبه للتوحيد والإيمان به. الله تعالى ينا يلوتا زوجي أمواند يقداما شريعا سا domin ya karbi tauhidi kuma yayi imani da ubangiji subhanahu wataala. Yasa idan kaga ka karbi shiryan sai ka gode wa Allah ta'ala ka ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadi laula an hadana Allah. Mun gode wa Allah ta'ala da ya shiryar da mu wannan tafarki madaidaiti wannan tafarki na musulunci ba don Allah ya shiryar da mu ba da ba za mu karbi shiryan ba. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ba wayonka ba ba dabaranka ba taimako ne da tawfiki daga mamkatar na ubangiji ta'ala har yasa ka zama musulmi ka zama mu'mini bawan Allah kuma yasa ka zama kana daga cikin masu karban wa'azi sai ka gode wa Allah. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah ba don kai ba da ba mu karbi musulunci ba da mu zama masu ba cikin masu ba da zakka ko kuma masu sallah ba to duk shari'a ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala al'amari la hawla wala quwwata illa billah. Baka da dabara baka da wani karfi sai da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala yace wanda ko yayi nufin ya batar da shi to zai sanya zuciyarsa ko kirjinsa ya zama mai kunci ko mai tsananin kunci ta yanda alkhairi ba zai shiga cikin zuciyar ba domin kunci in ya shiga cikin zuciyar mutum to ba wani alkhairi da zai shiga ciki. Za ka ga mutum ko fushi yayi yana cikin bacin rai duk abin da aka gaya masa abin baya shiga komai zaka gaya masa abin da zai shiga ba to balle tana idan Allah ta'ala ne ya jefa kunci a cikin zuciya to sai kaga mutum yana cikin wato cikin damuwa kawai duk abin da za a gaya masa ma na alkhairi to fushi zai yi sai ya zama alkhairi bai da hanyar shiga cikin zuciyarsa saboda Allah bai yalwata wato ainihin zuciyar ba. Allah ta'ala ya kwatanta shi ce ka annama yas'adu fi sama kaman mai kokarin hawa sama ne ta karfi wuci ya je sai ya je ya shiga wannan sama din kuma alalin bai zai iya ba. Sai aka yi duk kokarin mutum a ce je sama ta daya wallahi bai isa ba sai dai ka je sararin samaniya kai yawo ka dawo amma baka isa ka je sama ta daya ba bane da naka huda ta ka shiga ko a bude maka ka shiga to mutum da ya tsora wa kansa sai ya hau sama ai ya tsora wa kansa wahala abinda bai zai yi bane to haka nan in kuncin ya kunkun zuciyar mutum sai kunci to musulunci baya samun wato ainihin shiga a ciki saboda haka musulunci addini ne mai fadi shine Allah ta'ala ya ce kazalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la ya'lamu la yu'minun. Haka Allah yake sanya azaba ga waɗanda ba sa imani tunda sun kunta ta zukatansu mutunci ba zai shiga ba to kuma azaba kuma za ta shiga ai sai Allah ta'ala ya azabtar da su. Haka wasu malaman suka fassara ar-rijsu anan wato da azaba kuma tana zuwa da ma'anan azaba din kamar rijis wanda Allah ya saukar wa mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam kaga azaba ce ne maza kuma yace annoba da take samun mutane dan wanjin wato azaba ne da aka saukarwa wato banu Isra'il sai an bace shi da rijis shine azaba amma wasu malaman suka ce shedan ake nufi duk wanda bai imani da Allah ba to Allah yana sallada shedan a kansa domin shedan shi ma ai wani wata wahalar ne kuma in Allah ya dora maka shi sai Allah ya dora masa shedan ya dinga badda shi ya dinga hana shi bin tafarkin Allah to da dama shedan ai makiyinka ne inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa duk abin da kake so na alkhairi to shi kuma baya son sa to da haka kokarin yake ya badda kai a duk inda kake saboda haka yana kiran jama'arsa domin su shiga wuta wa inna ma yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir ina neman abokanin wato ainihin mutuwa ne to da haka kenan ubangiji ta'ala ya dora masa shedan ta yanda ba zai samu shiriya ba domin shedan yana tare da shi a kowane hali sai Allah ta'ala ya ce wa hadha siratu rabbika
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بنجي تعالاتي وهذا صراط ربك مستقيما وهذا ونم الدين صراط ربك حنياتي توب بنجينك مستقيما وندكي تي 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 يكي سنتا بايا كركتيوا قد فصلنا الآيات من يرر بآيوي من يبيان سدلا دلا لقوم يذكرون قمتعني وإن دسكي وعزا دوا دمي سن وعزي توقي وعزي القرآن يا إشيش الله تعالى وأن الدين تفركيني مدي تيتي كما تفركين الله حنياتي فأبنجي سبحانه وتعالى ميككيا وإن إنت كاماكا إنك كاما تذاتكيك إزواغ الله فنن إجيان الله وإن تكي ميكرفي إنك كاما تبذاتك إنك با ذاك تيرا sannan kuma ambato ne gargadi ne na hikima a cikin wannan addini kamar yadda yazo a cikin hadisi ya tabbata daga Abdullah ibn Mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wato zana wani layi miƙeƙe zana musu layi guda daya a miƙe to sai zana kuma wasu layuka a gefe gefe kanana kanana suna nan a gefe gefe to sai yace hazihi sabilullah wannan haza sabilullah wannan tafarkin Allah kenan shi a miƙe ke ba a karkace yake ba ihdinas siratal mustaqim wayannan hanyoyi ko da suke gefe gefe dama da hagu sai ta hazihi subulun wa ala kulli sabilin shaytan yad'u ilayhi yace wannan tafarki ne wato hanyoyi ne daban-daban su kuma na gefe gefe yace akan kowace hanya akwai shaytan da yake kira zuwa gare shi kaga hanyoyin banza hanyoyin bata to akwai shedano masu wadi wanda suke cewa azo a bi wayannan hanyoyi kuma su shedano akwai shayatinul insi da shayatinul jinni shedanun mutane suna kira zuwa ga wannan hanyar haka shedanun aljani ma suna kira zuwa ga wayannan hanyoyi kowace hanya ta bata sai ka samu wanda zai ce ka zo ka bi ta ita ce hanyar shiriya daga cikin mutane wani zai tsora ka akan shirka sai ya ce maka shine tauhidi ya dora ka akan bid'a yace maka ita ce sunna kuma ya rantse maka da Allah yace sunna ce alhalin kuma bid'a ne kuma ya san cewa bid'a ne to kaga wayannan shedanun mutane kenan akwai kuma shedanun aljani wanda baka ganin sa baka ganin su suna muku waswasi ya dora ka anan ya nuna maka hanya sai ka bi ya sa maka waswasi a zuciyanka sai ka biye masa kuma kai ba ganin sa kake yi ba wannan shi yafi hadari innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna da shi da jama'a ta suna ganin ku amma ku kuwa ba ku ganin su so da haka shedan na mutum ya kai ka ya baro ka shedan na aljani shi ma ya kai ka wato ainihin ya baro ka so da haka ubangiji subhanahu wataala zai sallada wa dukkan wanda bai damu da imani ba shedan ya zama shine zai dinga wato ainihin jagoran sa yana yi masa wahayi yana nuna masa wato ainihin hanyar bata amma bayin Allah na gari da suke neman shiriya to su kuma ubangiji ta'ala shine jagoran su Allah ta'ala ya ce lahum darus salam inda rabbihim wadanda suke kan tafarki madaidaici masu karban wa'azi da gargadi masu sauraron wa'azi suna da gida na aminci a wajen ubangijin su ita ce aljanna rana alkiyama wa huwa waliyuhum Allah ta'ala shine majibincin su bima kanu ya'malun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na ayyukan alkhairi suna da gidan aminci rana alkiyama ita ce aljanna an ambace ta darus salam gidan aminci saboda babu wata matsala a cikin aljanna babu wani abun kushewa babu wani abun aibantawa babu sharri a cikin ta babu azaba abinda ke ciki shine ni'imomi na Allah ta'ala da rahomi da rahmansa to da aka ce sai aka ambace aljanna darus salam gidan aminci kenan ka san duniya kuma duk yanda ka same ta to akwai matsala a cikin ta duk ko mulki ne ko kudi ne ko ilimi ne to sai ka samu kuma kana da wata damuwa da ka taka warware ta Allah ya jarabe ka da ita to amma lahira babu wannan duk abin da kake bukata akwai kuma babu damuwa ko da kadan shi yasa aka ambace ta ad-darus salam aljanna gida ne na aminci to dukkan wanda yake kan tafarki madaidaici ya bi tafarkin Allah to Allah zai sanya makomarsa ta zama gida ne na aminci wanda babu matsala saboda su din ma hanyar da suka bin ba hanya ce mai matsala ba siratullahi almustaqim ne tafarkin Allah ne madaidaici bai da damuwa bai da kora babu kaya babu ramuka babu duwatsu babu kutumi a ciki to da haka kana tafiya ne kawai tanta kawai da bibiyar hanya to shi yasa in ka je lahira kuwa sai a baka gida wanda bai da matsala kwata-kwata amma in ka bi hanyoyi masu matsala to in ka je lahira kuma zaka bi hanya mai matsala ita ce hanyar wutar jahannama to da haka ubangiji subhanahu wataala yana gaya wa bayinsa su bi hanya madaidaici don su samu tsira gobe kiyama الصراط المستقيم فيني المتابعة لله وللرسول بين الله دبين من دون الله صلى الله عليه وسلم دون دي فيها أكان سياسة مصيرة دنيا دلاهرة الله تعالى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دون دي في الله يبين من دون الله صلى الله عليه وسلم فوتنا سوني سكي دسيرة بذكيامة sune waɗanda Allah ta'ala zai hada su da waɗanda yayi ni'ima ranan alkiyama da annabawansa siddiqai shahidai bayin Allah nagari Allah ta'ala ce ma dalla da abokanin tafiya waɗannan so da haka sai ka ganka tare da annabawa ranan alkiyama kuna shiga aljanna idan ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa muna daga cikin su bangiji subhanahu wataala ya ce wa huwa waliyuhum Allah shine majibincin su matukan sun bi tafarki madaidaici matikar ba son zuciyanka kake bi ba amma masu bin son zuciyansu to shedan shine waliyin su shedan shine mai jibintan al'amuran su amma masu bin Allah da manzon Allah ta sama Allah ta'ala shine majibincin al'amuran su za ga kuma sune da nasara duk inda aka shiga aka fita sune suke da nasara saboda babu son zuciya cikin al'amarin su Allah shine mai kare su shine mai taimakon su kuma shine mai karfafa su saboda suna da ayyuka nagari kuma sun tsaya akan gaskiya duk wanda ya tsaya akan gaskiya to taimakon Allah yana tare da shi wallahi Allah bai zai manta da kai ba Allah zai kare ka da kariyansa saboda kana kare gaskiya ka tsaya akan gaskiya duk wanda yake akan gaskiya to yana tare da Allah amma idan son zuciyanka kake bi to wata ran ubangiji ta'ala zai kunyata ka wato zaka zama ka dauki kaskanci kuma babu inda zaka je al'amarinka ba zai je ko ina ba kuma a ƙarshe zaka je ka hadu da Allah subhanahu wataala ko min jiji da kanka ko min takamanka ko ma menene kake yi ubangiji ta'ala ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir thaniya yadfiju dhilla an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nuziquhu yawm alqiyamati adhab alhariq Allah ta'ala ya ce daga cikin mutane akwai masu jayayya a addinin Allah ba tare da suna da ilimi ba sai dai misalai kawai mutai ta buga maka misali ba aya ba hadisi kuma ga ayan a gabansa ga hadisin a gabansa yana ta jayayya a addinin Allah ba tare da hujja ba tare da ilimi wanda aka dauko daga alqurani da hadisi ba bai da wani littafi mai haskaka masa kuma ba akan shari'a yake yi ba Allah ta'ala yace yana takama yana nuna isa yana nuna cewa shi akan gaskiya yake ubangiji ta'ala yace wannan sai ya dauki kaskanci a nan duniya sannan a lahira kuma Allah zai dandana masa azaban gobara ita ce azabar wutar jahannama to da ka tsaya akan gaskiya duk inda taje ta juya to kuma kai ne da nasara in zaka fadi gaskiya komai taka ja maka kadiya haka nan editan mu na gaskiya wanda yafi dubun zinariya to da ka gaskiya tana tare da masu gaskiya duk inda suke Allah yana karfafa su ubangiji subhanahu wataala yace saboda ayyukan da suke na alkhairi shine ubangiji ta'ala ya musu wannan gatan wa huwa waliyuhum shine majibincin su bima kanu ya'malun saboda sababin ayyukan da suke na da'a wa Allah ta'ala da ayyuka na gari da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce wa yawma yahshuruhum
jami'an ya ma'sharal jinni qad istakthartum min al-ins وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم
ubangiji ta'ala ce wa yawma yahshuruhum jami'an ka ambaci ranan da Allah zai tara su gaba ɗayan su kangararrun Allah mutanen su da aljanin su waɗanda ba su yi wa Allah ta'ala biyayya ba a nan duniya Allah ta'ala zai tattara su gaba ɗayan su ranar alkiyama sannan sai ce musu ya ma'ashar al-jinni, ya ku jama'an aljani, shaidanu kangararru, qad istakathartum min al-insi, kun yawaita badda mutane, kun badda mutane da yawa, shaidan ka badda jama'a da yawa, shaidanu kun badda mutane da yawa, kun sa suna bauta muku, sun dauke ku a matsayin abubuwan bauta. Wa qala awliya'uhum min al-insi, to sai abokanin nasu daga cikin mutane waɗanda suka batar din kenan, sai su ce rabbana istamta ba'duna bi ba'din, ya ubangijinmu ai shashinmu ya ji daɗi da shashi ne, wato mu abinda suke cewa su mutanen da aka batar din, mu mun amfana da aljanin, aljanin ma sun amfana da mu, mun amfani juna ne ya ubangijinmu, mu aljani suna yi mana abinda muke so, suna hana ƙananan aljani su cutar da mu, mu kuma muna bauta musu domin bautan aljanin suke yi, aljanin kuma sai su dinga wato tsare su daga sharrin ƙananan, sannan kuma su dinga ainihin wato ruɗa su, suna sa musu sha'awa, suna jin daɗi, suna sharhodiyansu a nan duniya, shine ma'anan shakinmu ya ji daɗi wato ainihin da shashi. Wa balagna ajalana, kuma mun har muka isa ajalinmu, allazi ajjalta lana, wanda ka sanya mana shine mutuwa, har muka mutu ko har akai tashi alkiyama, muna yi wa aljani biyayya, muna bauta musu, su kuma suna ɗan ba mu labarai, suna ɗan ruɗa mu, suna motsa mana sha'awa, muna zuwa muna cin abin da bai dace ba. Kala, sai Allah ta'ala ce annaru matsawakum, wutar jahannama ita ce makomarku da ku da aljanin gaba ɗaya, khalidina fiha, kuna masu dawwama a ciki, illa ma sha Allah, sai dai abin da Allah ya so na ɗan zaman da kuka yi daga taron alkiyama zuwa kafin ku shiga wutar jahannama, wannan wutar jahannama ba ta kona ku ba, ko ɗan rayuwar da kuka yi a duniya. Inna rabbaka hakimun alim, ubangijinka mai hikima ne cikin hukunce-hukuncensa, kuma masanin abin da bayinsa suke yi ne. Ubangiji ta'ala ya ce ya zai tattara mutane da aljani gaba ɗaya ranar alkiyama, wato aljani da waɗanda aljani suka ɓata, masu bautan aljanu da kuma aljanun gaba ɗaya za a tattara su ranar alkiyama a sa su a wutar jahannama. Sun bauta wa aljani, aljani kuma suna ba su wasu labarai, suna taimakonsu wajen jayayya a harkar addinin Allah, suna yi musu wahayi na ƙarya, suna yi musu waswasi su sa musu wani basira ko wani abu da za su faɗa, wata magana su faɗa, ko kuma su ainihin wato ruɗa su sa musu sha'awa na ɓarna, su je su yi tsayin ɓarna, suna morewa, su suna ɗaukar morewa suke yi. Allah ta'ala ya ce to ranar alƙiyama zai tara su gaba ɗaya, sai ce to ya ko aljani kun yawaita ɓadda mutane, kun yawaita ɓadda azzaluman mutane, kankararrun mutane, kun ɓadda su, me yasa haka? Allah ta'ala zai tambaye su akan wannan. To sai su ce ai su waɗanda aka fatar ɗin su za su ba da ansa, su ce a'a ai mun amfani juna ne, su sun amfane mu, mun amfane su, har wannan lokacin ya zo, lokacin da za su sha wahala. A cikin suratu Yasin Ubangiji ta'ala ya ce alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa ani ibuduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu ta'qilun. Allah ta'ala ya ce ban dauki alƙawari da ku ba ya ku ƴan adam cewa kar ku bautawa shaidan, shaidan maƙiyin ku ne wanda yake bayyanar da adawa, yana son ku shiga wutar jahannama, baya so muku alkhairi, ba na alƙawari da ku kar ku bauta masa ba, nace muku ku bauta mini ni kadai, inji Ubangiji ta'ala, wannan shine tafarki madaidai, ku bi tafarkin Allah, ba mun yi haka da ku ba, ko ka tina ko baka tina ba, an yi haka da kai. Allah ta'ala ya ɗau alƙawari da kai ba za ka bauta wa shaidan ba, ya ce kuma shaidan maƙiyinka ne, to don me yasa za ka bi shi a nan duniya? Alhalin shaidan ya ɓadda mutane da yawa, inji Ubangiji ta'ala, ya ɓadda halittu da yawa, ba za ku kasance masu hankali ba, ka zama mai hankali ma, yanzu wannan aka ce maka maƙiyinka ne, kuma sai ka yadda ka bi shi? Yanzu ko a cikin mutane aka ce wannan yana gaba da kai, kar ka bi shi, don duk abin da zai gaya maka ba alkhairi ba ne, idan kai shi halakar ka yake nema, duk abin da ya gaya maka in kai to tarko ya naɗa maka domin ka halaka, kuma sai ka je kana ta binsa, duk shawaran da ya baka sai ka karba, in kana da hankali ba za ka yi wannan ba. Shi yasa Allah ta'ala ya ce ba za ku hankalta ba ne, ba za ku kasance masu hankali ba. Yanzu shaidan kuke bi, ai shaidan ka sai dai ka tanadi makamin yakinsa, tunda Allah ta'ala ya ce maƙiyinka ne, yana so ya ga bayanka ne, to sai ka yi ta tunanin kai kuma ya za a yi ka ga bayansa, ka tanadi makamai na yakin sa shine ma'anan inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa shaytan makiyin ku ne ku rike shi maki ma'ana ku tanadi wato makamai na yakin sa na yakan to amma cewa wato shaytan yana baka wasu labarai kana jin dadin su ko kana harka da shi ko zai iya sa wani aljani ma ya fita daga jikin wani sai kuma a baka kudi wannan shine zai bada dama ka dinga bautawa shaytan wallahi idan ka mutu kai asara shi yasa suka ce ai har ajalin mu yazo nan nadama suke yi cewa sun yi ta bautawa shaytanu har alkiyama ta zo har ajalin su yazo saboda haka a yanzu ba su da wani abu wanda za su iya kubutar da kansu daga azaban Allah Ibn Jarir al-Tabari yace mutum ya kasance a zamanin jahiliya idan zai sauka a wani waje sai ce a'udhu bikabiri hadha alwadi sai ce ina neman tsarin Allah subhanahu wataala daga babban wato wanda yake wannan wadin ubangiji subhanahu wataala ya hana ka dauki aljani a matsayin abokinka ko abokin shawaranka ko wanda zaka masa biyayya domin ya biya maka wata bukata to idan suka zo a wannan lokacin suka sauka a wani kuri sai su ce na'udhu bikabiri hadha alwadi muna neman shugaban wannan kurin ya bamu kariya daga aljanin wannan kurin shikenan su manya kawai sai su kama girman kai sai su ce kas sunnal insa wal jinna aba ai mun shugabanci mutane da aljani gaba daya to wannan girman kan shine zai sa kuma sai su dinga yawa mutanen su abinda suke so su mutane masu musu biyayya amma wayan kadin ko sai su dinga bauta musu wannan kamar da Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul jinni yace wa innahu wa annahu ne وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يند شأني ده lamarin yake wasu daga cikin mutane sun kasance suna neman tsari daga aljani wai aljani ya kare su daga wawayen aljani wannan sai kara wa aljani girman kai saboda haka sai suka zama wato ainihin masu girman kai sai su ce na'uzu bi sayyidi hadha al-makan min sharri sufahihi muna neman tsarin shugaban wannan wajen daga sharrin wawayen su wato kananan aljani kenan to wannan sai kara musu girman kai sai su dinga cewa haba ai yanzu kan su ne shugabannin mutane da aljani gaba da to sai su zo suna bautawa aljanin ko su dinga ga basu wasu labarai to kaga wannan ridda ne fitane daga musulunci kuma wato ainihin kafirci ne sai yasa Allah ta'ala ya ce annaru maswaqum wutar jahannama ita ce makomar ku da ku da aljanin gaba daya duk mai bauta aljani da shi da aljani duk kuta ji annaba da su tafi ke sa za ga wasu bokayen suna aiki da aljani wai idan ka zo mai matsalanka sai ya gaya maka aljani ne ya gaya maka sai ya dauki wani abu ya baka ko ya amfani da wannan aljani ya cire wani aljani to bautawa aljani yake ke sa aljani yake masa wannan aiki ko bai halatta mutum ya je neman magani wajen wanda yake aiki da aljanu ba domin bokaye ne masu aiki da aljani bai halatta ka je neman magani a wurin su ba Allah ta'ala ya ce wutar jahannama ita ce makomar su da su dawoma a ciki sai ce illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya ga dama wannan kuma malamin tafsiri sun kara ilimi a nan sai abin da Allah ya ga dama in ka dauki zahirin sa kenan akwai ran da bara su za su fita daga wutan kenan har an samu su yan bidiya da suke cewa wai wuta tana karewa saboda haka wuta tana karewa nan gaba za a zo babu wuta ma gaba daya ba wai dawoman da aka yi ba har abada bane to ba haka lamarin yake ba sai abinda Allah ya ga daman nan ma'ana sai dan zaman da suka yi a duniya wuta bata shafe su ba da su dawoma a ciki to amma ba daga farkon halittar su ne suke cikin ba kaga akwai dan lokaci da aka samu ba su shiga wutan ba dan zaman su na duniya to shine illa ma sha Allah da ku dawoma wutar jahannama sai abinda Allah ya ga dama na dan zaman da kuka yi a duniya wutar jahannama bata shafe ku ba wasu malaman suka ce illa ma sha Allah za ku dawoma a wutar jahannama sai dai dan zaman da kuka yi a kabari wannan ba zaman wutar jahannama bane shi bai shiga cikin lissafi ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama sai dan zaman da kuka yi daga lokacin da aka yi taron alkiyama kafin ku shiga wutar jahannama nan ba a cikin wutan kuke ba kuna farfajiya ne na hisabi wannan bata shafe ku ba shine ma'anar illa ma sha Allah ko wanne ka dauka babu matsala a ciki amma duk wanda ya shiga wutar jahannama da sababin kafirci ya kafircewa Allah ta'ala to zai dawoma a cike har abadan abada ba ran da zai fita in kaga mutum ya fita daga wuta to musulmi ne zai fita da sababin imani sa amma kafiri kan zai dawoma a cike har abadan abada kuma wuta ba ta da ranan wato ainihin karewa sai Allah ta'ala ya ce wa kadhalika
nuwalli ba'dhadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksubun
ubangiji ta'ala ce wa kadhalika hakanan nuwalli ba'dha zalimina ba'dhan muke jibintar da shashin azzalumai ga shashi bima kanu yaksubun saboda abinda suka kasance suna aikatawa na munanan ayyuka, wato kamar yanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake tsora azzaluman aljani akan azzaluman mutane su dinga wahalar da su, to haka nan kuma Allah Ta'ala yake tsora azzalumin mutane akan azzalumin mutane. Mutum yazo ya gama zaluncinsa, sai Allah zai jarrabe shi da wani azzalumi dan uwansa, ko ya jarrabe shi da wani azzalumi aljani yazo ya dinga wahalar da shi. Kamar yadda Allah Ta'ala ya faɗa cikin suratu Zukhru, yace wa man yashu an zikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, duk wanda ya bijire wa ambaton Allah, ya bijire wa Qur'ani, za mu sanya masa shaytan ya zama shine abokinsa, ya dinga wahalar da shi, ya dinga batar da shi. To idan kuma Allah ya ga dama, in kai azzalumi ne sai ya tsora azzalumai kuma a kanka. Wa ma min yadin illa yadullahi fawqaha wala zalimun illa sayubla bizalimi, babu wani taimako face taimako Allah yana sama da shi, babu wani azzalumi face an jarrabe shi da azzalumi dan uwansa. Saboda haka kai shugaba ne azzalumi, ka gama zaluncinka sai Allah ya kawo wani kuma wanda zai ainihin tantana maka kuda. Idan kai ka je ka zalunci wani, sai Allah ya je ya haɗa ka a wani wurin da wani azzalumin shi ma kuma ainihin wato ya zalunce ka. Idan kai dan ta'adda ne kana zaluntan bayin Allah, sai Allah ya haɗa ka da wani dan ta'addan ya yi maka ta'addanci ya gama da kai. Shi yasa galibi a yanzu ma yan ta'adda galibi za a yi ta bugawa a ga an gama da su ba a iyawa, sai Allah ya gora kansu su yan ta'addan, su ya so kawai sai su yaƙi juna, shikenan sai a ci galba a kansu. Ta kenan Allah ya jarrabi azzalumi da azzalumi, ya tsora azzalumi a kan wani azzalumi, sai Allah ya azabtar da su da hannayensu, su da kansu su kama kashe juna. To kaga Allah Ta'ala ya jibinta wasu azzalumin a kan wasu kenan, kamar yadda yake jibinta wasu kangararrun mutane da kuma kangararrun aljani. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ɗanɗana musu kuɗa ta hannun wa'incan. So da haka ka je ka yi ɓarnanka, ka je ka yi zaluncinka, sai Allah Ta'ala ya jarrabe ka da wani azzalumin kuma wanda ainihin wato zai yi maganinka. Saboda haka Allah Ta'ala baya barin zalunci ya tafi a haka, ko da a yanzu Allah bai kama ka ba, nan gaba zai kama ka. Sai Ubangiji Ta'ala ya ce ya ma'asharal jinni,
ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا, قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
Ubangiji Ta'ala ya ce ya ma'asharal jinni wal insi, ya ku jama'ar mutane da aljani, alam ya'tikum rusulun minkum, wannan fa a farfajiyar alkiyama za a yi wannan, za a tambayi mutane da aljani wanda ba su yi imani da Allah ba, ba su yi imani da manzannin Allah ba, za a tambaye su wai me ya kawo ku wutar jahannama, ya aka yi kuka shiga wuta, kamar ka je gidan yari ne ka samu wani dawo yau ne ka ta, sai kuma me ya kawo ka nan? Abin zai ce maka ya yi sata ne, ko ya yi ta'addanci, ko ya kashe wani, ko ya yi fashi da makami, dole dai zai faɗi laifi kam. To shi ne nan ma ya ma'asharal jinni wal insi, ya ku taron jama'an aljani da mutane, alam ya'tikum rusulun minkum, shin ba aiko muku manzanni ne daga cikinku ba, yaqussuna alaykum, da suke yi muku bayanin ayati ayoyina, ba aiko muku manzanni sun karanta muku ayoyina cewa akwai tashin alkiyama ba, ku yi imani da Allah, ku yi tauhidi, wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, suna yi muku gargadin haduwanku wannan ranan, ba ai ko manzo da yake ce muku wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ba, ku ji tsoron ranan da za ku koma zuwa ga Allah Subhanahu wa Ta'ala ba, an aiko musu. Qalu sai su ce shahidna ala anfusina, ya Allah mun shaida akan kawunan mu, tabbas an aiko manzonin nan. Sai su ce su ne dai kawai ba su imani ba, suka ce manzannin ƙarya suke. Wa gharratuhumul hayatud dunya, rayuwar duniya ta ruɗe su, sai suka manta da lahiransu, suka yi ta sharholiyansu, suka yi ta rayuwa inda suka ga dama babu ruwansu da addini. Wallahi in kaga wasu mutane za ka ji tausayinsu, suna amsa sunan musulunci amma inda addini ya dosa ma ba su dosa ba, ba ruwansu da me addininsu yake so me baya so, ba ruwansu da kokarin fahimtar addininsu, suna nan a dimauci kawai, ko kuma musulmi ne duniya kawai suka sa a gaba, sun manta da lahiransu. Allah Ta'ala ya ce wa gharratuhumul hayatud dunya, rayuwar duniya ta roƙe su. Allah ta ce wala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur, kada rayuwar duniya ta roƙe ku, kada shaytan ya roƙe ku, amma su kan so riga sun dulmiya ko duk kiran da ake ba sa waiwayawa. Wa shahidu ala anfusihim, sun shaida akan kawunan su cewa su wato manzonin sun zo musu, kuma sun shaida akan kansu annahum kanu kafirin, sun kasance kafirai a duniya, basu bi Allah ba, basu bi manzonin Allah ba. Shi yasa Allah ta'ala ko bai kyale su ba, zai tantana musu kudan su. Ubangiji ta'ala ya ce ya ku jama'ar mutane da aljani, ba aiko muku manzo bane, ya kai kuka zo ka fada wutar jahannama. Kamar yadda Allah ta'ala ya fada a cikin wato abin nan suratul mulk, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, duk lokacin da aka jefa yan wuta masu gadin wutan jahannama sai ta masu gargadi ba su zo muku bane, masu wazi ba su zo muku bane. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay, manzonin sun zo mana sai muka karyata su, muka ce Allah bai saukar da komai ba, muka ce kai cikin bata ma kuke. Kaga Allah ta'ala wato ainihin ya kama su. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kama su a su akan kansu sun kasance masu wato amsa laifinsu. To Allah ta'ala baya azabtar da mutane har sai me ya aiko musu masu gargadi. To anan da Ubangiji ta'ala yake alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum, manzonni ba su zo muku bane wanda suke ba ku labarin wato ayoyin Ubangiji ta'ala suke karanta muku, suke ba ku labarin ranar alkiyama. Sunan ana magana da mutum da aljan gaba daya. To kada wani ya fahimci cewa a aljanin ma akwai manzonni, a aljani ba manzonni. So da haka mutane ake aikowa kuma ta shafi aljani. Ubangiji ta'ala ya fada a cikin surat Yusuf, yace wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura, saboda haka duk wani manzo da kaga an aiko to mutum ne, mutum din ma namiji kuma dan birni. Allah ba aiko aljani a cikin manzonni sa, babu aljani sai mutane. Allah ba aiko mata a cikin manzonni sa, babu mace, duk mazaje ne gaba ɗaya sune annabawan Allah. Sannan manzonnin kuma Allah baya aiko dan kauye sai dan birni, saboda mutumin birni shi ya san yanda ake mu'amala da jama'a, mutumin birni shi ya iya hakuri, za a taba shi ya hakura, amma mutumin kauye zuciya ne da shi, da ka taba shi zai ce maka zai rama kawai, bai saba mu'amala da jama'a ba, bai gano kan mutane ba, ta ya zai lallabi mutane, ta ya zai shawo kansu, duka bai da wannan. To shi yasa Allah ta'ala yana aiko manzonninsa daga cikin mutane, inda aljani ne Allah yake aikowa, ai mutane sun ganshi sai su gudu. Yanzu ko yanzu aljani ya bayyana maka faduwa za ka yi ka kasa tafiya, wayanda aljani yake bugewa na wasu ganin aljanin kawai suke sai su fadi. To kaga ta ya aljani zai zama manzo, kuma ai dan adam ya fi aljani daraja. To ta ya dan adam Allah zai dora aljani akan dan adam, saboda haka kenan daga cikin mutane ake aikowa, ba a aiko manzo daga cikin aljani. Shi yasa anan da aka ce ya ku jama'ar mutane da aljani ba aiko muku manzoni bane daga cikin ku, ai daga cikin mutane ake nufi. Manzo ya zo muku, ya yi muku gargadi, amma sai kuka karyata shi, kuka ki kuyi imani, kuka ce ku ba samsan ba aiko da wani manzo ba. Allah ta'ala bai saukar da alkur'ani ba, bai aiko wani manzo ba. To mutanen ake nufi kenan, su aljani masu bin mutane ne. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Ta'if ya yi da'awa, kun san ya je abinda suka yi masa mutane da'i walakanci suka masa, sun gaya masa baƙaƙen maganganu, kuma sun ƙi su amsa da'awar tasa. Tun a hanya ya haɗu da mutum uku, ɗayan ya ce masa in dai kai ɗin manzo ne da gaske, to na ɗauki alƙawarin sai na yayyaga rigan Ka'aba, wato bai zai taɓa yadda ba kenar abada, ka san suna ganin kuma darajar rigan Ka'aba. Ɗayan ya ce daga yau kar ka sake mini magana, ka ce wai kai manzo ne, wato ya masa ƙarya kenan. Ɗayan kuma ya ce Allah ya rasa wanda zai aiko sai kai, kaga wannan walaƙanci ne. Amma manzo Allah haka ya haƙura ya shiga garin Ta'if, ya je ya yi wa'azi, ya yi wa'azi, mutane Ta'if suka ci su amsa, sai suka shirya wawaye matasa, wawaye suka ba su duwatsu, suka ce su jefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da yaronsa Zaid ibn Haritha ya rika shi, suka jefe shi jini ko ta ina a jikinsa, takalminsa sai da ya cika da jini sallallahu alaihi wasallam. Wata ran an tambayi manzon Allah, shin akwai ranar da ka sha wahala kamar irin yakin Uhud kuwa? Don an fasa masa haƙori, an fasa masa kansa, an karya masa haƙori, sai ba da kissan wahalan da ya sha a lokacin da ya je Ta'if. yana dawowa a hanya mala'ikan duwatsu ya tare shi yace masa ya rasulullah ni mala'ikan duwatsu ne idan kana so in dauki wa'annan duwatsu na makka je in tsora su akan mutanen tsari in halaka su ka umurce ni da duk abin da kake so manzala sai sama yace a'a kada kai haka allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun allah ka shige da mutane na jahilai ne da suna da ilimi ba za su yi haka ba da sun san alkhairi na zo musu da shi ba za su yi ba ba san alkhairi ba sai yace fa inni arju an yukhrija allah min aslabihim man ya'budu allah wahdahu wa la shirku bihi shay'a ku tare su ina fatan ko wa'annan ba su musulunta ba a cikin tsotson su allah ya fitar da mai bautawa allah shi kadai bai zai masa shirka ba wato a ƴaƴan su a samu wanda suka musulunta kuma an samu su manyan ba su imani ba yaran su kuma sun zo sun yi imani kamar yadda na sha bayani cewa galibi wanda ya tsufa akan kafirci to zai wuya ya musulunta wanda ya tsufa akan sabon Allah yana da wuya ya daina yana da wuya ya samu shari'a mutum da ya tsufa akan bid'a ko ka tallata masa sunna bai zai karbe ta ba ai sai ce wannan sabon addini ne kawai to amma matasan da suke tasowan kuma tunda su kokolwan su tana ja memory to bai fara samun matsala ba to sai kaga da an gaya musu gaskiya su kuma suna daukan ta saboda haka suka ce ba za su yi abin nan manzo kuma ya ce in ba su imani ba ƴaƴan su za su yi to ana nan sallan asuba ta kama manzo Allah ta sama akan hanyar ta tafiya makka a wani wadi inda jinnun nasibin suke taruwa wato aljani na wannan wajin ana ce musu jinnun nasibin manzo kuma ya kama karatu yana kira'a sallan asuba aljani suka ji suna ji kawai sai suka musulunta ya je ta'i yayi wa mutane wa'azi mutane sun ki musulunta amma yana karatun alqur'ani aljani sun ji karatun alqur'ani sun musulunta kuma suka koma ma suna ga mutane su wannan jama'a su na aljani wa'azi to kaga wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sai ya sama idan mutane sun ki su imani da kai to ga aljani na sun yi imani da kai wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ahqaf yace wa israfna ilayka nafaran min aljin yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallu ila qaumihim munzirin yayin da muka juyar da wasu jama'a na aljani muka ce su saurare ka suka saurari abinda kake karantawa na alqur'ani yayin da suka zo inda kake karatu suna jin karatun suna matsowa har suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta jin qur'ani sai suka kama yau junan su wace ce kai ku shiru ku shiru ku ji ku shiru ina ko ne aljani mai magana wa sai a ce akai kai shiru kai shiru duk aka sa su suka nizo suna sauraron karatun wato ainihin alqur'ani yayin da aka gama fa sai suka ce kai sukan sun ji wani abun karatu mai ban mamaki sai suka musulunta kawai suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai suka juya kuma suka koma suna mutanen su gargadi suna cewa ya jama'a ba ku musulunta domin mun ji wani abun karatu mai kayatarwa sai suka kama wa'azi kawai to kaga a sai aljanin su ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin su shine manzon su ba su da manzo a cikin su kuma idan mutane basu musulunta ba to aljani fa suna musulunta wa anna minnal muslimuna wa minnal qasirun daga cikin mu akwai musulmi akwai mutanen banza su ma aljani haka suke shi yasa masu ruqiya sun sani wani aljani in yayi magana sai a samu kafiri ne wani kuma a samu musulmi ne kai har ma suna musuluntar da aljani ayi magana da shi da ainihin bakin shi mara lafiya kuma har ya musulunta ya karbi kalma wato ainihin kalmar shahada to da haka ana kiran aljani su karbi musulunci kuma aljani akwai mutanen kirki kuma suna zuwa su saurari karatun alqur'ani su saurari me su saurari karatu da wa'azi yanzu haka ba mamaki a nan wajen tafsirin na akwai aljani da yawa a cikin mu masu sauraron tafsiri amma suna zuwa a suran mutane ne ba a suran wato ainihin aljani ba don idan ka gansu zaka fikite saboda haka sai su zo a suran mutum don su suna iya shiga kowace irin sura kamar yadda mala'iku suna zuwa a suran mutane haka aljani suna zuwa a suran mutane aljani ya ga dama ya fito a suran akuya ko suran kare ko suran mutum kai mu'amala da shi ma baka san cewa aljani kai mu'amala da shi ba saboda haka su ma akwai mutanen kirkin su akwai masu ainihin sauraron karatu da wa'azi saboda haka wa'azin da ake a ce a ji tsoron Allah to su ma akwai masu tsoron Allah su masu karban wato ainihin wannan wa'azi to karka tsori ta babu ga ka dinga duba makwattanka ka ce ko akwai aljani to ko ya zo ma dai ba cutar da kai zai yi ba duk wanda aljanin da ya zo wa'azi ka ai mutumin kirki yayi aljanin kirki ne saboda haka ba zai cutar da kai ba to ubangiji subhanahu wataala yace su ma suna sauraron wa'azi kuma wato ainihin suna karban wa'azi suna musulunta akwai mutanen kirki a cikin su saboda haka anan da Allah ta'ala yace manzanni ba su zo daga gare ku ba ana nufin mutane saboda mutane su suke zama wato ainihin aljani kuma ba abin da suke zama mazauni afwa kuma nan ma su zama mazaje ba a annabi wato ainihin namiji muna mace afwa amma abin mamaki akwai wata mata da aka yi a garin nan wai ita ba annabi ake wani ba annabi ake saboda aka ita manzo ne ta dinga batar da mutane ba anan yau da anan jimita ta dinga batar da mutane ƴan uwanta ta dinga loka so ita annabi ba annabi ake sai ta dinga gaya musu abubuwa wanda ya saba wa addinin musulunci to lokacin da muka aka zo aka gaya mana muka hada malamai akan wannan akan ainihin wannan mata muka ce to ya kamata a dauki mataki muka je muka kai ta sakatire domin ai abin na dauki mataki akan ta kuma a samu wani wuri inda za a je a boye ta don kar ta je ta ci gaba da badda mutane niyan mu a kai ta wani gari a je a boye ta to amma muna cikin wannan ƴan uwanta suka zo suka sake ta suka gudu to amma daga baya kuma ta ci gaba da badda mutane su wanda suka sake ta suka sake da wurin mu suka ce to yanzu kan abun ya fi karfin su gashi ga halin da ake ciki sun badda waye sun fitar da wani amma ta fitar da wani a musulunci ta fitar da wani a musulunci kuma da aljani take aiki suna aiki da aljani ne to wannan matan dai ta zama wani damuwa shikenan kuma aka sake daukan wato ainihin wani mataki akan ta to ba na so in kai mu karshen kissa amma dai an yi iya abin da za a iya yi domin kar ta yi tasiri shi yasa ma ba a ji labarin ta ba wannan magana da muke ta kai shekara 2 ko 3 kuma har yanzu matan tana nan saboda haka cewa ma wata mata ta zo ta ce ita annabiya ce har wani ya yadda kaga ai jahilci ya kai inda ya kai domin ba a taba ba annabiya mace ba wa ma arsalna min qablika illa rijalan mazaje kenan saboda haka dole sai ya zama namiji kafin ya zama wato ainihin annabi ubangiji ta'ala yace sunna abun nan al-amazoni sun zo musu sun mutu gargadi na haduwan su ranan alkiyama amma duk da haka sun kasance mutane ne masu musu wanda ba su yadda da wato ainihin manzonnin ba rayuwar duniya ta roje su shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya jefa su a wutar jahannama ranar alkiyama domin su da kansu sun shaida cewa su kafirai ne wato kaiwa kanka shaida ya fi a ce me wani ya zo ya maka shaida shi yasa malamai fiqhi suke cewa al-iqraru aula min ash-shuhudi inda za a kama wace wani barawo ne sai aka ce kai sata sai ya ce a ni ban yi sata ba sai aka ce to aje a kawo shaidu sai aka je aka nemo adalai guda biyu shaidu suka ce sun ga lokacin da ya sata to za a yi aiki da adalin nan amma fa ka sani a kashi 100 kashi 70 ne cewa suna da gaskiya ko adalin kashi 30 kuma zai iya wasu yi ƙarya amma ba mu da wata hanya sai dai mu yi amfani da abin da wa'annan shaidu adalin suka faɗa amma ba 100% muke da yaƙinin cewa lalle wannan ya yi sata ba to amma idan ya zo ya ce lalle ni ne wannan satan to yaushe ka je kai ai suna bacci ne lokaci kaza na shiga kaza ne kaza to yanzu ka samu yaƙini 100% shi ya ɗauki wannan kaya to shi yasa ake cewa al-iqraru aula min ash-shuhudi mutum ya faɗa da kansa ya yi abu to ya fi shaidu ƙarfi saboda shaidu duk mutum yanda yake adali ai ba annabi ba ne akwai wankila ya ɓoye wani abu ko kuma dama akwai ɗan adawa ko ɗan gaba tsakaninsa da wannan mutumin ba a sani ba ko kuma mutumin zai iya yin ƙarya ko yana da maslaha a cikin abin kaga akwai wannan to amma tunda an shaida cewa su adalai ne sai a karba ko da dai a cikin kashi 100 kashi 70 ko 80 ake fahimtan cewa da su faɗi gaskiya to bayan da aka iya dole a karbi wannan to wa'annan wato ainihin kafirin aljani da mutane su da kansu suka shaida da kansu an wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sun shaida wa kansu cewa lalle su kafirai ne to anan musulmi mai sabon Allah akwai waɗanda suka sani cewa lalle abinda suke yi sun tabbata cewa ba za su shiga aljanna ba ranar alkiyama da kunni na ji akwai wanda yace in Allah ya shigar da shi aljanna ma da gangan yayi musulmi ne kuma yana amsa musulunci shi ya ɗebe tamma ne kawai saboda abubuwan da yake na sabon Allah kawai shi kawai ya san wuta zai tafi wani Allah ya shigar da shi aljanna ma da gangan yayi kuma a yanzu haka ina hararo yanda ya mutu irin mutuwan da yayi to kaga mutum shi da kansa ya zama kafiri ya shaida wa kansa shi kafiri ya zama fasiki ya zama makiyin Allah akwai lokacin da yake cewa shi ya bar ma addinin musulunci yanzu addinin guru maraja yake yi wala bakinsa na fara jin guru maraja yace shi addinin guru maraja yake shi yanzu ba musulmi bane kuma za a zo a yi sallah da shi fa wai yana faɗa ne don a yi dariya kawai don a yi dariya kuma an kabbara sallah da shi zaka je kai jami'i amma yace kawai shi yanzu ya fata ya zo musulmi shi addinin guru maraja yake akwai lokacin da yace kuma shi shedan ne to wannan ya fi sauki ma
shi shedan ne kuma yace in Allah ya shigar da shi aljanna ma da gangan yayi a'udhu billah kuma ana fada ana dariya kuma aka yi karisa to da haka ubangiji subhanahu wataala yana kallon su duk wanda ya ce dawa kansa shikenan kaga al-iqraru aula min ash-shuhud ka fada da kanka yafi ma wani ya maka shaida sai ubangiji ta'ala yace zalika allam yakun
كأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون
بنجي تعالى ذلك كأن كنت أن لم يكن ربك مهلك القرى saboda Allah ta'ala bai kasance mai halakar da mutanen gari ba mutanen alkariya ba bi zulmin saboda zalunci wa ahluha ghafilun alhalin masu wannan garin suna rafkani ba su san ma an aiko manzo ba a'a in kaga Allah ya halakar da mutane ko ya saukar musu da azaba to dama an zo an musu gargadi ne basu bi gargadin ba Allah adali ne ba azzalimi ba duk wanda aka halakar ko aka sashi a wutan jahannama to ba zaluntansa Allah yi ba shine zalunci kansa wama zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun Allah bai zalunce su ba sun kasance suna zaluntan kansu ne Allah ya aika manzo a cikin kowace al'umma wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ba wata al'umma face akwai manzo da ya tude a cikin sa a cikin ta kamar inda Allah ya faɗa cikin kamar da Allah ya faɗa cikin suratul fatir kuma yace walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wa tajibud dawud kowace al'umma mun aika manzo cewa a bauta wa Allah a nisanci ɗanhutu shi ne a nisanci wani abin bauta ba Allah ba kuma yace wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba ma azabtar da mutane har sai mun aiko manzo suratul isra Allah ta'ala ba azzalimi ba yin sa ba sai an maka wa'azi an maka gargadi idan baka bi ba sai Allah ya azabtar da kai amma ba zai zo mutanen gari kwata-kwata ba a aiko musu manzo ba su da labarin manzon kuma su mutu Allah ya azabtar da su ko ya sauko musu da azaba a duniya Allah baya haka Allah ba azzalimi bane shi yasa duk lokacin da dan wuta ya shiga wuta in aka tambaye shi alam ya'tikum nadhir manzo bai zo muku ba zai ce bala qad ja'ana nadhir saboda haka manzo ya riga ya zo mana wazi hujja ta tsaya a kanka bayan manzon ya tafi malamai sun dauka suna ta wa'azi a ko ina ana wa'azi a duniya yanzu tafsirin azumin nan ma bai hikimu ba yanda ake baje kojin wa'azuzzuka da tafsirai ai sakon yana isa ko ta ina to har bayan azumi ma ana ci gaba da yi kuma in baka je wajen wa'azin ba ma laifi kai nan ma ba gaskiya kake so ba baka son ka fahimci addinin ka idan kana son fahimta addinin ka zaka je inda ake karatu manzo sai ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini saboda haka duk wanda ba kokarin fahimtar addini to kaga wannan babu alkhairi a tare da shi kenan saboda haka dai zama summun bukumun umuyun a cikin addinin sa bai san komai ba Allah ta'ala ya ce wali kullin darajatun kowa yana da matsayinsa a cikin mutane mutanen kirki suna da matsayinsu mutanen banza kuma akwai nasu matsayin na banza mimma amilu daga abin da suka aikata kowa za a duba aikinsa wanda yake da aiki na gari to matsayinsa mai kyau ne wanda kuma ayyukansa munana ne to matsayinsa mummuna ne wama rabbuka bin ghafilin amma ya'malun ubangijinka ba rafkaninne bane daga abin da mutane suke aikatawa ya sani duk abin da aka yi ba abin da yake buya wa Allah subhanahu wataala duk mai aiki wajen da'a wa Allah ta'ala to yana da babban matsayi a lahira kuma aljanna ita ce makomarsa duk wanda yake da sabo yake saba wa Allah ta'ala to matsayinsa mummuna ne ranar kiyama kuma wutar jahannama ita ce wato ainihin makomarsa duk abin da kake yi zaka je ka same shi ranar alkiyama kaman ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara in ka aikata alkhairi ko kwa zarra zaka gani in sharri ne ma zaka gani ubangijinka ba arabka ne yake ba yana nan yana kula da ayyukanka inna allaha kana alaikum raqiba yana kula da kai ba abun da yake buya masa kuma ya wakilta mala'iku masu rubutawa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun akwai mala'iku masu rubutawa file din yana nan yana ajira na alkiyama za a fito maka da shi Allah ya sani mala'iku sun sani shaida ne ga takaddu an rubuta ga gaban jikinka su ma gaba ɗayan su shaidu ne za su yi magana su ce ka saba wa Allah in sabon Allah kai kuma a maka hukunci na adalci wanda ya dace da kai in ko kayi wa Allah ta'ala biyayya to zaka tafi zuwa ga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya tausaya mana Allah ya shirye mu da shiryan sa, Allah ya sa aljanna ita ce makomar mu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mai tambaya ta farko yake cewa malam idan aka samu idi yanzu ya haɗu da ranar juma'a da gaske ne idan aka yi sallan idin kawai yawa da ci hadda juma'a.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه idan idi ya hadu da ranar juma'a kai duka guda biyu kai idi kuma kaje kai juma'a a zamanin manzala ta sama idi ya hadu da juma'a da yi sallan idi a ranar juma'a sai ce to ya ku mutane idi ya hadu mana da juma'a wanda ya ga dama ya zo juma'a wanda ya ga dama ba sai ya zo ba fa inna mujammi'una amma mu kan za mu yi juma'a to sai aka fahimci manzo sai yana magana da mutanen kauye ne wadanda suke doguwar tafiya kafin su zo Madina su yi me sai sannan idi ko dama juma'a ba ta wajaba kansu ba tunda doguwar tafiya idan tafiya ta wuce kilomita 3 kaga juma'a ba ta wajaba kanka ba to sai manzo sai ya hutar da su yanzu su koma gida su kama shagalin sallah sai kuma su sake zuwa juma'a su sake koma kaga wunin ya kare a zirga zirga tsakanin Madina da garin su to sai manzo sai ya ce to wanda ya ga dama ba sai ya dawo ba amma fa inna mu mutanen Madina mujammi'una za mu yi juma'a mu shikenan magana ta kare tunda manzo sai ya yi mutanen Madina suka yi kaga ba da su ake magana ba kenan to kuma yanzu ka zo ka ce duk da wasu malamai suna da wannan fahimta ka ce mutum ba sai ya dawo juma'a ba ai ba gata ka masa ba Ibn Hazm az-Zahiri yace al-qawlu bi suqudi al-jum'ati li'idin qawlun mahjur maganan cewa idan kai sallan juma'a ba azidi ba sai ka dawo juma'a ba magana ce ma da aka kaurace mata kwata kwata a yanzu babu ita duk da cewa ina bin zahirin nasoshi amma yace a bar wannan magana saboda haka ka zo idin ka kuma ka zo juma'a ai gara ka bar idin ma domin mustahabi ne ba wajibi bane juma'a kuma wajibi ne ka zo juma'a to duk wanda zai tsora ka akan wannan ba yana tsora ka akan abin da yafi bane ka kaddara ma mutum yana da fahimtar ba sai an je ba don Allah yanzu wanda ya zo juma'an shi yafi alkhairi ko wanda bai zo ba wanda yazo shi ya fi fita daga shakka ma kuma ya samu alkhairin juma'a to me za a dage cewa wai ba sai an zo ba yanzu wannan karantarwa ma wani abu ne kuma sabanin ma sunnar manzon Allah ne ta sama don sunnar manzon Allah shine in idi da juma'a suka hadu yana yin juma'a ya ce ina mujammiuna to kuma ka dage cewa wai dole mutum kar ya zo juma'a to me kai kenan manzon Allah da sabansa sun zo juma'a mutanen Madina kai kuma ka ce kar a zo to me kai gata kai wa mutum da kamata mutum ya zama yana da ihtiyadi a addinin sa
wanda yake cewa malam muna hira da mahaifiyata wata rana sai ta sanar da ni cewa a lokacin da take kurciya idan ta sha azumi ba ta biya kuma azumi suna da yawa kuma yanzu ta tsufa ita da kanta ma ba ta iya yin azumin Ramadan ma ya za mu
to sai ta tsufa zuwa ga Allah ta'ala ya yafe mata sannan kuma sai ta ciyar a ciyar mata wato a bada mudunnabi a maimakon kowane azumi a lissafa iya adadin azumi na'am
wannan take cewa malam idan mutu idan ta yi bari za ta yi zama iri na kwanaki na mai jego ne ko ne a'a za ta ci gaba da azuminta kawai
barin kala biyu ne idan jini ne zalla ta zubar to wannan ba za ta yi zama irin na mai jego ba jinin cuta ne za ta yi wanka ta ci gaba da sallah in jinin bai tsaya ba ta je asibiti idan kuma ta barar da wani halitta a cikin jinin akwai wata tsokan nama da ta fito ko alaman halittan jinjiri ko ma kila ma an gama halittansa kafin a busa masa rai ko ba an busa masa rai ta yi barinsa kafin lokacin haifuwansa ya zo ya faɗi yana macece to duk wannan kamar ta haifu ne hukuncinta za ta yi jego in dai ta fitar da wani abu mai kaman halitta an fara halittan yaro to ai ta haife shi kenan sai dai ta haife shi ba cikakken halitta ba to da ita da mai fiki dudde ne da wanda ta haifi yaro mai rai dudde ne za ta zauna kwana 40 ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba har sai in jinin ya dauke kafin kwana 40 sai ta yi wanka ta ci gaba da ibadanta in ko bai dauke ba har zuwa kwana 40 to iya kwana 40 sai ta yi wanka ta yi sallah in ya wuce kwana 40 sauran jinin cuta ne ba na biki bane na'am
wannan take cewa malam ta yi azumi na ta yi al'ada bayan da ta yi al'adan ta yi tare ta dauki azumi daga baya kuma sai ta ga wani abu yana fito mata a daga jikinta shi ba jini ba ko shi ba ruwa ba ya matsayin azumin
ta in dai ta kammala kwanakin al'adan sun cika a ce kwana 6 take kuma ta yi 6 ko kwana bakwai take ta yi kwana bakwai to wannan wani abu da ya fita daga ba mai kamar jinjini kar ta saurare shi ta riga ta yi wanka ta gama al'adanta saboda hadisin ummu adiya kunna na da uddus sufrata wal qudrata ba'da dhuhri shay'a mu a zamanin maza kuma in mun gama yin tsarki mun gama kwanakin al'adar mu in wani jini ya zo fito wani bombita wani fasifasi duk ba ma daukan sa a matsayin haila to ke ma karki dauke shi a matsayin haila amma idan kwana shida kike ko bakwai misali bayan kwana uku sai jini ya dauke ki kai wanka washe gari sai irin wannan jirin ya dawo to wannan ki dauke shi jinin al'ada ne saboda Aisha radiyallahu anha lokacin ta mata sukan sa auduga a farjin su idan sun ga jinin su ya canja sai zama akwai dan fatifati na jini sai su nuna mata su ce yanzu za su iya yin wanka sai ta ce a la ta'jilanna in tadrinna hatta tarinna al-qasata al-bayda kada ku yi gaggawa ku jira har sai kun ga farin ruwa to wannan kuma saboda jinin ya zo a tsakiyar kwanakin al'adan su ne shi yasa ya zama al'ada amma da bayan an gama al'ada ne ba zai zama al'ada ba wannan ita ce ka'ida
sai ce malam na sha azumin watan Ramadan idan in tashi biya a Shawwal sittin Shawwal ya kamata a fara yi ko dai Ramadan din
Ramadan ya kamata ka fara biya ko ki fara biya in kin biya sai ke sittin Shawwal sai dai wani uzuri ne ya same ki yanda ba zai yi ki hada duka ba lokaci zai kure to sai ki sittin Shawwal din ki daga baya kuma ki rama wato ainihin Ramadan saboda Aisha radiyallahu anha tace takan kai ramuwan azumin Ramadan har zuwa Sha'ban ma watan da daga shi sai azumi saboda kada manzala ta sama ya neme ta ya zama tana da azumi na'am
wannan yake cewa malam ya matsayi mutumin da ya tashi yanka rago bai yanka a daidai inda aka nuna a yanka ba sai ya yanka karshe-karshen wuya ya matsayin rago
inda ya yanka makogoro da jijiyoyi guda biyu wannan yankan ya yi amma in ta keya aka yanka to wannan yankan bai yi ba me yasa yanka ta keya bai yi ba saboda kafin ka iso inda za ka yanka makogoro da jijiyoyi ma ka riga ka kashe dabban saboda aka kashe ta kawai kai amma in ta gaba ka yanka to zaka iso ka kogoro da wuri fata kawai zaka wuce da wannan jijiyoyi guda biyu na gefe-gefen in dai ka yanka su a kota ina ka yanka in dai a wuya ne shikenan yanka yayi saboda haka za a ci wannan yankan saboda ai masu dabbobin da ake sokewa karshen wuyan su ta kasa ake sokewa ba ta sama bane saboda haka in ma yankan ne ka yanka ta wannan waje shikenan yankan yayi babu wani matsala
yace malam akwai laifi ne mutumin da yayi sallar asham sannan ya saki koma kuma ya sallata ji
ba wani laifi kare lada ma zai samu domin ashan yayi raka'a 10 ga tahajjud 10 ya zama nawa 20 wanda ya raka'a 20 ya fi mai raka'a 10 sai dai in raka'a 10 ka din kai dogayen kira'a wanda ya wuce lokacin da mai raka'a 20 yayi nasa wato in awa ɗaya kai kai awa biyu kana sallah sai ladan kai fi nasa to cewa wai in an yi ashan ba a tahajjud wannan ba haka bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli masna masna wa idza khashiya adukum suha falyusalli raka'atan tutru law ma qasalla sallan dare biyu ka sallame biyu ka sallame ko raka'a dubu kai karshe dai in kaga asuba zai fito kai nafila raka'a ɗaya ta zame maka witiri wannan shine ba kayyade ba manzo sama galibi raka'a 11 yake saboda yana tsawaita so kai ba za ka iya wannan dogayen ba amma ruwaito yana raka'a 13 kaga yana karawa kenan sannan bai hana a kara ba in kai naka gajeru kai ko da raka'a 100 daga cikin sabai akwai mai raka'a 100 akwai wanda yake sallah ma fi san ma adadin raka'a nawa ya sallata da jiri ba kaga kenan kofa a buɗe take in ka ƙara alkhairi ka ƙara samun lada so da ka kai tarawih kuma ka je kai tahajjud ƙarin lada ne
wannan take cewa malam ina da wani mutumin da nake so aure shi amma iyayena musamman mahaifiyata ta kira ni ta nuna mini ba ta son shi laifin shi kuma guda ɗaya shine take ai shi dan ƙauye ne ni kuma ƴar birni ne to shi malam wai addini ya hana a wajen ƙauye ne
a bai hana ba dan ƙauye ma yana wayewa za a samu wayeye a ƙauye a samu bagidaje kuma a birni saboda haka duka yana faruwa in dai mai addini ne to ai ba laifi ki aure shi wannan fahimtar da maman ki za a yi maganar ƙauyencin nan fa ba wai wani ba matsala ce ta addini ba saboda haka in dai mutum mai addini ne shikenan kuma ko da ba ƙauye ne ba sai ki wayar da shi ba tunda ke yar birni ne saboda haka sai ki wayar masa da kai sai shi ma ya zama wayeye idan kin aure shi ai yana da kyau ma hakan ne saboda haka dai ita maman a fahimtar da ita sai hakuri akan wannan na'am
wata ta rubuto dogon takarda malam gaba da baya amma abinda na fahimta a takardar shine tara son da farko ka taya ta da addu'a na biyu ko shine ka ba ta shawara akan cewa tana tare da kishiyar tana lifanta da kalmar mushrika mijin yana ji ko baya magana kuma ta furta da cewa in Allah ya yarda sai ta bi duk dabarun da za ta yi ta karfa tsakaninta da mijin don su rabu. Sai ta ce malam abin mamaki ma shi ne da mijin ake tafiya wajen yin irin wannan abin ɗin, na rantse da girman Allah ina yin azumi. Malam to in shiga ni ma yi musu addu'a in haɗa su da Allah ne ko kuma yaya zan yi? Ina tana neman shawaranka.
To da farko dai ina miki wasiyyaci da ki ji tsoron Allah kada wannan abu ya saki asaran addinin ki kema. Saboda haka ki dogara ga Allah ta'ala wa mai tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Wanda ya dogara ga Allah, Allah ya san masa. In ya tabbata abin da yake faɗan nan haka ne, tana ce miki mushrika, wannan kuskure ne, kuma dole mijin ya dauki mataki akan wannan. In bai dauka ba, ki kai karansa wajen manyansa a mata iyaka akan wannan. Sannan na biyu, in yana zuwa da ita wajen boka don ai karfa a riba, fushi ma kuskure ne. Amma ke kuma wannan ba zai zama dalili da zai sa ki je wajen bokaye ba. In kin dogara ga Allah, Allah zai kare ki. Wannan duk abin da za a yi na sarkule na bokanci ba zai kama ki ba. Saboda haka ki yi tawakkali ga Allah, ki dinga hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kuma tunda ita azzaluma ne, in Allah ya yarda sai kin ga bayanta babu inda za ta je, in dai kin dogara ga Allah. Amma ke ma in kin kama hanyar da ta kama, to kuma dukkanin ku kun zama masu barna. Shari'ar musulunci kuma al-fasadu la yu'alaju bi fasadi mislihi. Ba a maganin barna da barna irinta, ba zai taɓa yiwuwa ba. Saboda haka sai ku je ku zama ɗaya, sai Allah ya kyale ku, kuma a nan wanda ta fi ƙarfi ita za ta danne wuta. Amma in kin dogara ga Allah, sai Allah ya taimake ki kuma ki yi nasara a kanta. Kuma ita ma muna mata nasiha, ta ji tsoron Allah, ta gyara halayenta, domin tana son ta halaka rayuwarta na duniya ne da na lahira gaba ɗaya. Sannan mijin ma ba mamaki ko shi ɗin ma asirin aka masa, tunda harin ba tasta ne bai sake ta ba, kuma ake tafiya da shi wajen boka domin a rubuta. Matar ya rubuta matarsa kuma ya bi ta zaizai, ai ka san cewa lallai akwai matsala. To shi ma yana buƙatar addu'a Ubangiji ta'ala ya kubutar da shi, domin akwai mata masu zuwa ana tsafi su tsafa mazajensu da kishiyoyinsu, kuma waɗannan matan babu alkhairi a tare da su, kuma a duniya za su ga mummunan sakamako kafin su tafi lahira in ba su tuba ba. Allah ya kiyaye.
Ta ce malam, menene mace za ta nisanta ko za ta aikata wanda zai nuna cewa ita ɗin nan tana yin ta kaba ne?
Abu biyu ne kawai. Idan mace mijinta ya rasu, abu biyu za ta yi kawai, shi ne tana ta kaba. Na farko, kar ta fita daga gidanta sai lalura ko buƙata mai tsanani. Wato tana zaune a gidanta wata huɗu da kwana goma. Lalura shi ne kamar a ce asibiti, ba ta da lafiya, za a kai ta ga likita ko a ƙara mata ruwa ko makamancin wannan. To kaga wannan lalura ya shiga. Buƙata kuma kamar a ce mamanta ba ta da lafiya, ta ce tana son ganinta, to ki je wajen maman, ki je ki duba ta ki dawo. Babanta ba ta da lafiya, ta duba ta dawo. Amma kar ta kwana, ta je da rana ko wani abu makamancin wannan, ko ma'aikaciya ne ana neman ta, lalle lalle za a mata interview screening, in ba haka ba za a kore ta wajen aiki. Sai ta je, ko wani jarrabawa ne, idan ba ta je ba akwai matsala, sai ta je ta yi jarrabawan ta dawo. Kaga wannan duka bukata ne. Ko babu abinci a gidanta, sai ta je ta nemo, ta je ta nemo ta dawo. To irin waɗannan su ne kawai za su sa ta bar gida. In ba haka ba, wani maganan wani wata ta haihuwa, je a mata murna, ko ana auren wani ƙaninta, ta je, duk wannan ba ta taso ba, wannan bai shafe ta ba. Abu na biyu kuma shine ta daina ado, ba kulliya ba ado. Ba za ta yi shiga kamar za ta tafi gidan biki ko na sallah ba, a'a. Kawai ta ajiye jambakinta da hodanta da gazalinta da jagiranta da duk wani abu da ake ado da shi, ta ajiye shi a gefe. Gulagulanta ta ajiye a gefe, auroronta ta ajiye a gefe, ta ajiye su a zannuwanta masu tsada na a zo a gani, duk ta ajiye su a gefe. Ta ɗauki zannuwanta wanda ba na ado sosai ba, amma su zama masu tsafta, ba a ce ta zama ta zauna a cikin ƙazanta ba, kuma ba a ce ta zauna a hijabi babu cirewa komin zafi ko da tana cikin mata ƴan uwanta ba, ba a ce ta riƙe tarbi babu sakewa ba, babu wannan, ba a ce ta riƙe wuƙa in za ta tafi ban ɗaki ba, ba a ce sai wata tarika ta ban ɗaki ba, ba a ce kuma wai ta yi kitso ƙwaya uku in dai haka su tokare kanta suna mata ciwo ba, ta yi kitson ta yadda ta saba na al'ada, amma kar ya zama kitson ado. Ba a ce ba za a zauna da ita a taburma ɗaya ba, ba a ce ba za ta saurari rediyo ko talabijin ba, ba a ce kar a ci abinci da ita ba. Wannan duk wasu ne suka dinga shigo da abubuwa cikin ta kaba, suna nan suna ta wahalar da masu yin ta kaba, kuma babu lada a cikinsa ko ƙwaya ɗaya. Kar ki fita, kar ki ado, shi kenan kin gama ta kabanki wata huɗu da kwana goma. Kuma har wata huɗu da kwana goma ba kwana arba'in ba ne, inda suke cewa wai kwana arba'in ta kaba, wata uku kuma idda. Ai na aka faɗi wannan, wata huɗu da kwana goma su ne ta kaba gaba ɗaya. Na'am.
Daga ƙarshe akwai wa'inda suka ce mala a ja hankalin mutanen nan da an ce za a fara addu'a, sai ga yu da gudu ana tafiya, ba sa saurari addu'a, ko dai saurari addu'a ba muhimmanci ne.
kuma ku saurari addu'a saboda ai addu'a tana da muhimmanci in ana addu'a kana amin kai ma ka shiga duk abin da aka roka wato ainin ya shafe ka wanda suka aiko Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi mu ma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.